Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana akan mitoci 16, 21, 25. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowa da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa dalilan samun izinin kama matasan arewacin Najeriya da suka ba 'yan kabilar Igbo wa'adin su bar arewacin kasar shine domin kokarin tabbatar da doka, duk da cewa kuwa matasan sun janye wa'adin tun daga baya. Haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga kasar Kamaru. Kada a manta, za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira kuma ita ce 202-205-6555, sai a kara da alamar tara wato plus, sannan a sa ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Jami'an gwamnati sun ce kimanin mutane 30 ne aka kashe a yau Juma'a yayin da mayakan Al-Shabab suka yi wa barikin soji da rarmikiya. Tsagirin Al-Shabab sun kai harin kan wani barikin soji da ke garin Barire, kilomita 47 kudu maso yammacin Mogadishu, da motoci biyu na 'yan kunar bakin wake waɗanda mayakansu suka mara wa baya da manyan bindigogi da kurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai. Da yake magana a gidan rediyon gwamnatin Somalia, General Shego Ahmad, komanda mai kula da barikin sojin, ya ce sojoji 12 da kuma 'yan tsagerun guda 18 ne aka kashe a yayin da bangarorin biyu suka yi musayar wuta. A halin da ake ciki kuma, jami'ai a Afghanistan sun ce dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin 'yan Shi'a a babban birnin kasar, wanda ya kashe akalla mutane 6 da kuma raunata wasu 27.
Kamar ta girke dubban dakarinta a yankunan arewa maso yamma da kuma maso yammacin sassan kasar masu magana da harshen turancin Sarauniya, domin dakatar da shirye-shiryen da 'yan aware ke yi na kaddamar da 'yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba, wato ranar Lahadin nan mai zuwa kenan. Kafin wannan ranar, matasa sun yi watsi da kiran da 'yan siyasa da kuma shugabannin al'umma suka yi na zaman lafiya. Matasan sun kai hare-hare kan gine-ginen gwamnati da kuma sojoji da kuma kada tutar da suka ce ta sabuwar kasar ce. Kimanin mutane 700 akasarinsu matasa ne suka rika ihu suna kai hari kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a garin Ekok da ke kan iyakar kasar. Matasan sun yi kokarin tsallakawa cikin Najeriya ta jihar Enugu domin sanarwa da jama'a cewar an kafa sabuwar kasa, amma jami'an shige da ficen Najeriya suka hana su shiga. 'Yan awaren sun yi alkawarin tabbatar da 'yancin kansu ne a ranar 1 ga watan Oktoba, kuma sun ayyana wani mai suna Julius Ayub Tabe wanda ke gudun hijira a yanzu a matsayin shugabansu.
Iraki ta fara aiwatar da umarnin hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin sassan kasar da ma'uwa duniya da yankin Kurdawa, bayan da yankin ya gudanar da ƙuri'ar raba gardama da nufin ayyana 'yancin cin gashin kai da hana jirgin ƙarshe daga ƙasa da ƙasa zuwa da tashi daga yankin na Kurdawa yau Juma'a. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka hallara ɗauke da balan-balan da bayanai da suke cewa a nuna jin ƙai da tausayawa da kuma ƙauna yayin da suke tsaye a wajen tashar jirgin saman. Masu zanga-zangar sun bayyana fatar Bagadaza ta sassauta ƙudurin ta na hana zirga-zirgar jiragen sama a yankin na Kurdawa. Gwamnatin ƙasar Iraki ta kira ƙuri'ar raba gardamar haramtacciya, kuma ta yi alwashin tilastawa yankin na Kurdawa da ci gaba da kasancewa ɓangaren ƙasar. A martaninta, shugabannin yankin Kurdawan sun ɗauki matakin bijirewa, suna kiran da a gudanar da shawarwari na yadda yankin zai kasance mai zaman cin gashin kansa ne. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da sanarwar janye dukkan ma'aikatan diplomasiyarta waɗanda ayyukansu ba wajibi ba ne daga ƙasar Cuba a zaman martanin hari kan jami'anta da ya jibanci lafiyarsu. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda yake kan hanyarsa zuwa China, shi ne ya ba da wannan sanarwar cewa Amurka za ta kyale ma'aikata kalilan ne a ofishin jakadancin har sai Cuba ta ba da tabbacin kare lafiyarsu. Cuba ta ce Amurka ta ɗauki wannan shawara a gaggauce, kuma hakan zai shafi hulɗa tsakanin ƙasashen biyu.
To daga ƙarshe babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Alhamis yayi kira da a ɗauki matakin gaggawa na hana mummunan yanayin da jihar Rakhine dake arewacin Myanmar take ciki, inda fiye da rabin miliyan akasari musulmai 'yan ƙabilar Rohingya suke gudu zuwa makociyarta Bangladesh a watan da ya gabata. Guterres ya faɗa a wani zaman kwamitin sulhu da tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda yake cewa al'amarin yana zama matsalar gaggawa ta 'yan gudun hijira fiye da kowace a faɗin duniya. Hukumar da ta tattauna akan matsalar sau uku a cikin sirri a watan da ya gabata, amma wannan shine karo na farko tun shekarar 2019 da kwamitin ya yi magana akan Myanmar a bayyane. A halin da ake ciki kuma, turere ne da aka yi akan wata gada jirgin ƙasa a babbar cibiyar kasuwancin India ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22, yayin da wasu fiye da 32 suka ji raunuka a sanyin safiyar yau Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa dalilin samun izinin kama matasan arewacin Najeriya da suka ba 'yan ƙabilar Ibo wa'adin su bar arewacin ƙasar shine domin kokarin tabbatar da doka, duk ko da cewa matasan sun janye wa'adin tun daga baya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Isa Lawal Ikara na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dalilin samun izinin kama matasan arewacin Najeriya nan da suka bayo 'yan ƙabilar Ibo wa'adi shine kokarin ganin an tabbatar da doka, duk ko da yake kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun janye wancan wa'adi tun a baya. Da yake karin haske game da sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar akan maganar kamo matasan arewacin wannan ƙasa, mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce ko ma menene dai dole doka ta yi aikin ta.
To ai ka san mu muna aiki ne da doka da kuma oda. Daga lokacin da mutum ya karye doka ko yawa doka a karan ya zama wajibi a nemo mutum kuma doka ko shari'a ta yi aikin ta.
Amma dai ba ku ganin tunda sun riga sun janye maganar wancan wa'adi da suka baiwa 'yan ƙabilar Iba kama wannan mai da hannun agogo baya ne a ce kuma ana neman su a kama.
In irin wannan abin kuma ya faru gobe ko baya za a yi. Yanzu kana nufin cewa sai mutum kawai ya yi wani abu wanda zai tada wa mutane hankali, daga bisani kuma sai ya juyo ya ce a ai ya janye ko wani abu. A'a, ai doka ake magana a kai, ba wani abu bane na son zuciya. Doka ne ake magana a kai da kuma rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Ka san wahalar da gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro suke ciki, ka san abubuwa wanda ake ta yi wanda har aka kai inda aka kai a yanzu.
Kuna ta maganar doka, wacce doka ce tsantsa su matasan suka saba wadda ta sa ake ta neman su?
Ka duba Penal Court na arewacin Najeriya ko Penal Court wadda ake aiki da shi a jihar Kaduna, an saba wa sashi na 78, sashi na 77, sashi na 373, sashi na 66 da kuma sashi na 49. Ba wai maganan son zuciya bane, ba wai maganan siyasa bace, ba wai maganan addini bane ko kabilanci, ana maganan bin doka da oda ne.
To ko ina makomar kokarin da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno yayi na ganin cewa waɗannan matasa sun janye wancan wa'adi da suka bayar kuma aka cimma nasara? Gwamna Kashim Shattiman jihar Borno ne kawai zai iya bada wannan amsa. Gashi kuwa mai magana da yawun shi Alhaji Isa Gusau ya ce da shi da gwamnan ba za su ce komai game da wannan magana ta kama matasan arewacin Najeriya ba. Sai dai kuma Alhaji Abdulaziz din da ke magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya da ake so a kama ya ce yana da ta cewa.
Wato mu mun kalli abin ta bangare biyu ne. Na ɗaya dai idan kotu ta ba da wannan bench warrant takardar izinin a kama mutum, kotu ne za ta ba 'yan sanda su je su kama mutum. Ba za ana ba gwamna ne ya je ya yayata a rediyo ya ce an ba shi takarda ya na kama mutum ba. To abin da ya sa ya yi wannan shi ne ya haifar da tunaninmu na biyu. Abin da suke so shi ne su kawo tashin hankali a arewa. Don abin da ake so kenan, abin da su IPOP ke so kenan, mu ya musu arewa shi kenan ƙasa ta lalace a hannun ɗan garinmu ɗan arewa.
Abdulaziz, magana ake ta cewa wannan ƙungiya ta ku ta tada hankalin al'umma game da wancan wa'adi, saboda haka koda kun ce kun janye ya kamata ita doka ta yi aikinta.
Ai abin da suke yi yanzu shi ne mata da fitina. Tunda ai wancan maganar 1st October mutane sun mamanta da ta. Wanda zai kaga har an nuno gawawwakin 'yan uwanmu, amma mun iya taya mutane su yi hakuri, su kai hakuri kuma. Maganar 1st October ai an manta da ita. Wannan maganar da 'yan Rufa'i da gangar kuma ya yi, shi ya sa ya runtuma ya je gidan, ya je kasuwa, ya kwarmata. saboda mutane su tashi su yunkuri su ji haushi.
Ita gwamnatin jihar Kano cewa take taron da kuka a Kaduna kuka ambata wancan wa'adi na wancan lokaci shine kuka saba wa doka da shi.
Ai sai ya fadi laifin da aka yi shi duk abin nan fa da aka yi wa baya kasar. To wai abinda muke fadi ba maganan kotu ake maganan shari'a. Waye ne me mu ba ko wanda ne mu tunda aka fara abin nan. Sai dai muke a radio ana wani hargowa kawai.
Shi dai tsohon wa'adin da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka bayar na ficewar ƴan kabilar Ibo daga arewacin Najeriya domin komawa gida. Zai zo ne a ranar Litinin ta makon gobe. Duk ko da yake cewa tuni su matasan sun riga sun ce sun janye wancan wa'adi da suka bayar a baya. Isa Lawli Kara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal. Yau rana ce da bamu da wani maudu'i da zamu tattauna akan shi, amma zamu bude muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai a sa alamar tarawa wato plus sannan a sa ɗaya kafin a jiro lambobin. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan.
Saboda na ji labarin ka ne wai kai ne baka so a ba wani sai kai
kware da gaske
saboda haka na zo in tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai
dalilin da yasa bana so a ba wani sai ni da arziki a garin wadansu banda a garin da arziki a garin ku banda a gidan da arziki a gidan ku banda a ɗakin
na
da ɗakin ku banda a kunka ya kace da wannan amsa ta
wannan amsa ta kamar yayin na ta ba sai an kwana ni
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
Madalla muna nan muna sauraron ku layukan mabuɗe suke muna jira sai a kira kada a manta a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya sannan a sa 202-205-6555 domin a kira a bayyana ra'ayi. To mun samu kira na farko daga Funtuwa. Wane ne daga Funtuwa?
Ibban jama'a barka da aiki da fatan an wuni lahiya. Sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa.
To Haji Usman muna jin ka.
To ni dai a wannan rana da kuke bamu domin bayyana abubuwan da suka tsaya mana, to ni dai yau kira ne zan yi ga shugabanninmu. Duba da mun yi shekara 57 da samun yancin kai, ya kamata a sauya salon mulki ganin yanzu ko ina an ci gaba, musamman ma muka duba inda indi.
Kana nan kana jin mu?
Muna
jin ka.
Muna fatan to bana gaskiya shugabanninmu su ma su mai da hankali domin kawo abubuwa na ci gaba wanda za a dinga yi, musamman ma kayan kere-kere da dukkanin waɗansu abubuwa na more rayuwar ƙasa. Da fatan za a tashi lafiya. Na gode. Sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa. Tashi lafiya.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Sarafili barka da yamma.
Ibrahim Jarmai ne. Gata malam me sunan naka?
Jarmai barka da aiki.
To barka da ya sunan me magana?
To alhamdulillah sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Musan Garo kenan. To muna jin ka.
To alhamdulillah ni yau ina so dan janyo hankali akan mutane al'umman Najeriya ne. Kamar ma mu ɗan jihar Kaduna ya kamata a gaskiya al'umma mu dage da addu'a domin irin wannan abubuwan da muke ji yana faruwa kamar na sa can mutane tunda ba har ya kai ga asata commissioner mataimakin commissioner ɗan sanda na jihar Kaduna ai kaga abin ya riga yayi nisa dan haka gaskiya al'amari ya kamata waɗannan mutane idan aka kama su a tabbatar wa ana zartar da hukunci mai ƙarfi domin ya wuce kan talaka ya wuce kan mai kuɗi ya kai kan hukumar ma da suke tsaro ya kai kansu to kaga wannan abin ba ƙaramin tashin hankali bane dan haka muna kira Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya kare mu kuma ya kiyaye mu ya ƙara Baba Bahari lafiya kuma muna fatan Baba Bahari zai duba talaka da suka zabe shi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to madalla bari mu gane za Maiduguri wale ki magana daga Maiduguri
da Idris nu waziri ne yake magana
to mallam Idris muna jin naka muna sauraron ka
barkan ku da yamma
to barka dai
ina so in yi magana ne game da korafi da mutanen Najeriya suke game da situation da muke samu kanmu a ciki to ina so su gane cewa ba shekarun da aka yi a baya ana bata Najeriya zai wahala a ce a cikin shekarun kankanin kwanaki wai mutane suna korafi gwamnati ba ta yi kaza ba ta yi kaza ba su gane fa gyara ne ake yi ba wai barna ake ba sharri da kutungular da PDP suka yi a ƙasa ba ƙaramin sharri bane ko ba ƙaramin tashin hankali bane wannan tafiyar da ake yi in ɗan Najeriya muna so mu zauna lafiya illa ya ka ce mai ta addu'a Allah ya ba shugaban ƙasa nasara tafiyar da ƙasar nan bisa ga adalci kuma wannan abin da mutane
to madalla mun gode bari mu garzaya jihar Taraba wake magana daga Taraba
Alhaji Zaibu Sule daga Taku
to muna sauraron ka
mu matsala da muke da shi a jihar Taraba nan hukuma ne sun dame mu hanya da yawa
to
kuma da shugaban yan sanda ya ce bar daga shingaye gaba daya musu daga ba wallahi suna karɓar goro in ka ji a ce kai fashe mai magana Alhaji Shabu Sulemaji National Union Taku
to shikenan to Allah ya sa hukumar da aka yi magana domin su sun ji sai mu garza jihar Kebbi wake magana daga Kebbi
wa alaikum assalam Bilyamin Umaru ke so
to Bilyamin muna sauraron ka
wallahi dangantaka sama shugaban arewacin Najeriya na matasa ba ai ma ɗan Najeriya a lishi ba da abin da ya saka ga irin takura da take buƙatar mu wallahi ta yawa ku zo gurin tuku duba ku gani irin takura wanda aka yi mana
wace irin takura aka yi muku
wala
bana jin ka sosai kadan daga murya wace to madalla bari mu garzaya jihar Yobe wake magana daga Yobe na Yobe kana ji na
ina jin ka
to ya sunan malamin
mai su Muhammad Usman
to muna sauraron ka
to ni dai kamar yanda kullun nake magana cewa ina neman ku sama da su ɗari uku ban same ku ba yau
to gashi Allah ya ka same mu yau
to abin da nake so dai ina son ɗan Najeriya su zama tocewa masu yi wa shugaban su addu'a a game da halin da wasu mutane suka fasko su karsa a gaba don neman taɓarɓarewarta to Allah kuma ya mayar musu da aniyarsu a kan su ko su waye su kuma su ba Buhari Allah ya ƙara masa lafiya
to madalla mun gode sai kuma mu ketara zuwa jihar Neja waye daga Neja
Habibi malam malam daga babbar tinga kafa local government Neja state
to muna sauraron ka malam malam
a gaskiya ina ba ƴan Najeriya shawara a wannan lokaci da muke cike ba abin da ya kamata mu illa mu yi wa Najeriya addu'a dan neman ci gaba da zama lafiya kuma muna yi wa shugabanmu Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya ƙara mishi lafiya
to madalla bari mu garzaya jihar Bauchi daga Bauchi wake magana daga jihar Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina magana da Sama'il Fawa kacin ma da jihar Bauchi
to muna sauraron ka ma Sama'ila
to a ranar yau dai muna murna ne da kuma alhamdulillah mun kai sallah lafiya kuma alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah mu shugaba Muhammadu Buhari ba shi lafiya kuma ƙara taimakon sa akan shugabancin da alƙawuran da ya dauka ina ƙara godiya ma Allah shugaban Muhammadu Buhari ya duba alƙawarin da ya dauka ma 'yan Najeriya akan noma.
To madan labarin mu garzaya jihar Edo, waye ke magana daga Edo?
Garbi Salawai ne daga Edo State, Kaduna.
To muna jin ka, muna sauraron ka.
Ina magana kan wani irin wannan maganganun da mai girma gwamnan jihar Kaduna yake Malam Nasiru El-Rufai. Wato su ba su ganin irin cin kashi da cin huska da aka wajen kashe ɗan'uwanmu da sauransu, aka zo kuma aka ba mu haƙuri, muka zo muka haƙura, sannan kuma su waɗannan mutanen a zo a ce yanzu za a kama su, yanzu an yi mana adalci kenan. To ya sani fa irin wannan maganganu su suke kawo tashin hankali da sauransu, domin wallahi shi dai muke ɗaukar da rayukanmu wajen kare waɗannan mutanen don ba su duk.
To madalla mun gode. Saura daga Kogi, wake magana daga Kogi.
Kuna magana da mai anguwa Rabiu Daudawa.
To malam Rabiu, muna sauraron ka.
Ran kare ne, muna mika kukanmu ga irin wa'annan abubuwan da ke faruwa akan gwamnati. Da Allah, saboda wa'annan abubuwan dukkan al'amarin a rika kallon abin da ke faruwa a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, dukkan muna fata a zauna lafiya ne ko ina.
Madalla. To Allah ya sa wanda aka yi wannan kira domin su sun ji. Bari mu ketara jihar Jigawa. Mai magana daga Jigawa.
To assalamu alaikum gidan Radio America.
Mai
magana Rabi'u Musa Zaburan shi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To Marabu,
a yau ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa 'yan yankin nan na kudu da fafutukar Niger Delta. To ni kira na ga wa'annan bayan Allah, don Allah don Annabi su ajiye makamansu, domin dukkanin ɗan Najeriya ɗaya ne, kuma ɗan kudu suna zuwa arewa. Za ka ga mutumin kudu ya zo har cikin ƙauye, ya zo ya zauna lafiya, mun zauna da shi lafiya. To don haka su ma don Allah mutanenmu na kudu su kyale mana su, su zauna lafiya. Kowa yana da incin da zai zauna a ko'ina in dai ɗan Najeriya ne, tare da fatan za su ajiye makamansu, kuma muna addu'ar Allah ya zauna da ƙasarmu lafiya. Mun gode gidan Radio America daga Rabi'u Musa Zaburan shi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To madalla, a nan kuma za mu dakatar da ɗaukar wayoyin namu, sai idan Allah ya kai mu, sannan za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu kuma na cewa ƙarfe 4 da minti 54. To yanzu kuma sai a shirya domin a saurari shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Malamin ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Ugo Bros ya fitar da jerin sunayen wanda za su taka leda a yayin da ƙasa take neman gwamzawa da ƙasar Algeria kan tankaɗen da ake yi na ƙasashen da za su je gasar cin kofin ƙwallon ƙafa za a gudanar na duniya a ƙasar Rasha a shekarar 2018 mai zuwa. Ko da yake ƙasar Jamhuriyar Kamaru ba za ta samu halartar gasar ba, sai kuma gasar kakan wannan shekara na ƙasar Jamhuriyar Kamaru a shekarar 2017 an da yanzu haka kula-kula din kasar sun kwashe makonni 33 suna fafatawa a tsakaninsu. Kulab din Eden ita ce ta farko da maki 63, sai kuma kulab din Cotton ta garin Garwa ita take da matsayi na biyu da maki 55, kana ta uku kuma ita ce kulab din Apejes da maki 50. Waɗanda suke jallagi kuma kulab din Racing ita ce ta 16 da maki 36, sai kuma ta 17 ita ce kulab din Lyon Blaise da maki 28. Kulab din Kanon ta birnin Yawunde ita ce ta 18 da maki 26. Maman Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump, Amurka ta yi tsayin daka wurin ƙare haƙoƙin bal'adama. saboda ta himmantu akan batun zaman lafiya kamar yadda mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya fada wa kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya a kwana-kwanan nan. Kalaman na Pence ya taba batun kiraye-kiraye na sauye-sauye a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar dinkin duniya ko kuma UNHRC. Yace majalisar dinkin duniya tana gudanar da ayyukan ta ne bisa dokokinta da suka hada da karfafa haɗin kai tsakanin ƙasa da ƙasa wurin inganta ba da ƙwarin gwiwa akan mutunta haƙoƙin bil'adama da kuma ba kowa ƴancin sa.
As we look at the membership of the council today, we see nations that betray these timeless principles upon which this institution.
Kamar yanda muke kallon wakilan majalisar a yau, muna ganin wasu ƙasashe wakilai a cikinta waɗanda suke cin amanar waɗannan manufofi da a kansu aka kafa wannan majalisa ta ɗinkin duniya.
Today, the United Nations Human Rights Council actually attracts and welcomes many of the worst.
A yau, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya tana karɓa kuma tana marhabi lale da waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen ƙeta ƴancin bil'adama. Mataimakin shugaban ƙasa ya lura cewa Cuba tana cikin wannan majalisa duk da tarihinta na daniya, wata ƙasa kuma Venezuela wacce ita kuma take gurgunta tsarin demokaradiyya kana tana ɗaure 'yan siyasa da suke adawa da ita. Pence ya kuma yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta sauya ajendanta akan Isra'ila, ya ƙara da cewa ita ce ƙasa ɗaya tilo da majalisar take da ajenda akan ta. Bugu da ƙari akan kiransa ga yin garambawul a hukumar kare haƙƙin bil'adaman, Pence ya buƙaci kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya baki ɗaya su yi aiki kan take haƙƙoƙin bil'adama ba da faɗar baki kaɗai ba, tare da jajircewa da nuna bajinta. Ya kira ta musamman ga rundunar tsaro ta Bama da ta daina cin zarafin musulmin ƙabilar Rohingya, mataki da ya tilasta wa dubun-dubatarsu arcewa daga gidajensu. Ya kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen wannan zub da jini. Ta sauya ƙoƙarinmu da garan bawul ga wannan babbar majalisa da sabunta ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciyar faɗar gaskiya, ko da a yaushe ko kuma a ina ake take haƙƙin bil'adama ko barazana ga zaman lafiyar duniya, in ji mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence. Ya ce za mu ƙirƙiro kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, za mu inganta makomar zaman lafiya a duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tuma Dalla, wanda kuma ya kawo mu ga labaru a wannan karan a takaice.
To, jami'an gwamnati sun ce kimanin mutane 30 ne su aka kashe a yau Juma'a yayin da mayakan Al-Shabab suka yi wa barikin soji tarar mikiya. Tsagerin Al-Shabab sun kai harin kan wani barikin soji da ke garin Barire, kilomita 47 kudu maso yammacin Mogadishu, da motoci biyu na 'yan kunar bakin wake waɗanda mayakansu suka mara baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai. A can ɗaya ɓangaren kuma a Afghanistan, a jami'ai sun ce ɗan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin 'yan shi'a a babban birnin ƙasar, wanda ya kashe akalla mutane 6 da kuma raunata wasu. Kamaru ta girki dubban dakarunta a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar, sassan ƙasar masu magana da harshen turancin sarauniya, domin dakatar da shirye-shiryen da 'yan awari ke yi na ƙaddamar da 'yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba, wato ranar Lahadin nan mai zuwa. Kafin wannan ranar, matasa sun yi watsi da kiran 'yan siyasa da kuma shugabannin al'umma inda suka na zaman lafiya. Matasan sun kai hare-hare kan gine-gine gwamnati da kuma sojoji da kuma kaɗa tutar da suka ce ta sabuwar ƙasar su ce.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Miss Julie da ta hada shirin da kuma ba da umarni, da injiniya mai nawa Mr. Thomas, ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.